sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amerika dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa cutar amai da gudawa ko kwalara na ci gaba da yin kamari a birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger. A Najeriya kuma batun ci gaba da sarandar da ƴan Boko Haram ke yi na ci gaba da daukar hankalin kwararrun kasar. Har yanzu dai a Najeriya bayan matsalar tsaro da ƴan kasar ke fama da ita, wata kuma matsalar da ƴan kasar ke fuskanta ita ce ta tsadar kayayyakin masarufi. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridan Ghana, amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Har yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen 1,500 a Afghanistan, ana kasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika, yayin da jami'an gwamnati ke fadi tashin taimaka musu su fice ta wajen gano ko shin suna buƙatar taimako don dawowa gida ko kuma sun yanke shawarar zama a can, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba. Babban jami'in na diplomasiyar Amurka ya ce akwai Amurkawa wajen 6,000 a Afghanistan zuwa ranar 14 ga watan nan na Agusta da 'yan Taliban suka kwace harkokin sojin kasar, aka kuma fara kwasar mutane. Tun sannan a cewarsa an kwaso Amurkawa akalla 4,500 a jiragen sama, ciki har da 500 a baya-bayan nan. Da yake magana a ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka, Blinken ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata mun yi ta tuntuɓa ta kai tsaye da wasu Amurkawa kuma 500 tare da basu bayanai dalla-dalla na yadda za su iya isa filin jirgin sama lafiya. Wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga kasar Afghanistan wacce ta fada hannun Taliban ya sauka kasar Uganda, inda aka baiwa mutanen da aka kwaso mafaka ta wucin gadi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Uganda jiya Laraba. Ma'aikatar ta ce jirgin mai dauke da ƴan kasar ta Afghanistan 51, ciki har da mata da maza da kuma yara, ya sauka a filin jirgin saman Entebbe jiya Laraba, inda jakadiyar Amurka a Uganda Natalie Brown ta marabce su. An kai mutanen da aka kwaso wani otel. Wani mai magana da yawun gwamnatin Uganda ya gaya ma sashin Swahili na muryar Amurka cewa ƴan Afghanistan din na kan hanya ne za a wuce da su wata ƙasa. Ana kyautata zaton wasu ƴan Afghanistan din da maki gudu daga ƙasar tasu za su iso Uganda cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Jiya Laraba, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce bayanan da ke nuna akwai buƙatar yin rigakafin COVID-19 don ƙarfafa na farkon ba kamallu ba ne. A farkon wannan watan, jami'an hukumar ta WHO sun yi kiran da a tsaida shirin yin rigakafin COVID-19 har sai an ɗau mataki kan rashin daidaiton rigakafi a faɗin duniya tsakanin attajiran ƙasashe da matalautan ƙasashe. A taron manema labarai da hukumar kan yi akai-akai a headquarter ta dake birnin Geneva, an yi tambayoyi ma jami'anta kan batun tsaida shirin rigakafin na ukun. Babbar mai binciken kimiyya ta hukumar Sumya Swaminathan ta ce hukumar na ta'allaka manufofinta ne kan bayanan kimiyya da shawarar da aka yanke a taron masu bincike na baya-baya da ra'ayoyin hukumomin tantance magunguna waɗanda suka yi muwafaka kan cewa babu wadatattun bayanai kan buƙatar yin rigakafi na uku. Gwamnatin Najeriya ta sake kare matakan da ta ɗauka kan kafar sada zumunta ta Twitter, ciki har da na dakatarwa. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an yi amfani da kafar ta Twitter ba ma kawai don shirya zanga-zanga ba a baya, har ma da tara kuɗi ma masu zanga-zangar a can bayan. Ya ce ba daidai ba ne kafa irin ta Twitter ta yi katse London a harkokin cikin gidan wata ƙasa. Ministan ya yi nuni da yadda kafar ta Twitter ta share saƙon shugaban Najeriya, bayan kuwa a baya ta bar na jagororin masu neman tayar da fitina a ƙasar. da yake ansa tambaya kan mafita game da wannan matsala sai minister Muhammad yace daga cikin matakan da za a dauka har da na gindaya kaidoji ma dukkan kafafun sada zumunta ba ma Twitter kadai ba yace wani abun alheri game da dambarwar Twitter shine yanzu kafar za ta iya daidaita al'amuranta jiya Laraba yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun ƙara matsa lamba ma shugaba Joe Biden kan buƙatar kwashe ɗaruruwan mutane masu alaka da hukumar kula da kafafun labaran ƙasa da ƙasa ta Amurka USAGM daga ƙasar Afghanistan yayin da gwamnatin Amurka ke ƙoƙarin kammala janye sojojinta zuwa wa'adin ranar 31 ga watan Agusta a wata wasikar da suka tura ma shugaba Biden shekaran jiya Talata Senator Ben Cardin da dan majalisar wakilai William Keating sun ce mutane wajen 550 waɗanda ma'aikatan hukumar ta USAGM ne da iyalansu har yanzu suna faɗi tashin barin ƙasar ta Afghanistan hukumar ta USAGM dai wata cibiyar gwamnatin tarayyar Amurka ce mai zaman kanta wadda ke kula da kafafun labarai da dama ciki har da muryar Amurka da radio Azadi a fadin kasar China yayin da shekarar karatu za ta soma daga ranar 1 ga watan Satumba dukkan ɗaliban primary da na secondary za su fuskanci shiga wani sabon aji na dole na koyar da ra'ayoyin shugaba Xi Jinping kan tsarin gurguzu mai fasalin ɗabi'ar China
kuma da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da jamhuriyar Niger inda cutar amai da gudawa ke ci gaba da yin kamari a birnin Kwanni kawo yanzu sama da mutane 130 suka kamu da wannan cuta yayin da 26 suka kwanta dama kamar yadda mai kula da sha'anin tsafta a babbar asibitin birnin Kwanni Hassan Haruna yayi wa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako karin bayani bayan kammala taron kwamitin da ke yaki da annoba a birnin na Kwanni
dan ja hankali da nake yi wani bi masasara mutum yana da masasara kasan bayo ba kana da masasara zahin jiki yana iya abuka ga wajen hanji ya sa kai zawo ko ku zahin jiki yana iya sa kai amai to duka ba illa ba ne ka je a bincike ka a gani in ba wannan cuta ba ne wannan bai da illa amma abinda muke kira ga mutane dai da mutum ya ga zawon nan da amai ya je likita mahi kusa na ce mahi kusa tunda duk likitocin da gare mu nan kauyukan nan suna da kayan aiki na daukan masu zawo da amai kinan ba sai an saka ga ambulance ba a ce an nemo Kwanni a'a in dose kake dose suna yi in dibis kake dibis tana yi in kuma ce masalata kake masalata ma suna dauka don kake nan mutane likita mahi kusa ya kamata su tahi a yi musu magani da wannan cuta to sannan ja hankalin da zan yi har yau da bisa ga tsafta tunda mun ga mutane kama lalle yanzu an tsorata ana daukan matakai amma ka a saki a ci gaba da daukan matakan tsafta tsafta ta hannuwa musamman tunda wannan cuta ana ce mata cuta hannuwa mara tsafta kenan tsafta hannuwa duk ko menene da ka wanke hannuwanka da ruwa da sabulu in kana da wannan dan eau de javel ko bleach kuma ka kara ka dan ka zuba ga ruwa ka wanke ka saki hannuwanka abinci in ya kwana to a zaza shi kayan a ci shi kuma ya zaman to ko da yaushe abincin mu yana rufe saboda kakkuda su tabe shi to lokacin nan in ƴaƴan garka ne waɗanda ake ci ba dole ba sai an dafa su kenan waɗannan ya kamata a ce mu wanke su da ruwa da sabuni kuma mu kawo oji jabal kenan mu sa musu mu sake mu tabbata da kwayoyin cutar sun mutu sa'annan mu ci kan mu ci su haka nan to lokacin nan ruwa na sha su tuga mutanen mu na karkara wasu sai su ce ruwan nan na kasa sun yi dadi to a yanzu ko ruwan nan na kasa sun yi duwaci saboda me saboda ruwan kasa ka san malaluwa suke to duk bayan garin da akwai ya jawo shi da na yan kulera da na sauransu da masai duka ya jawo su yana kagar tabki to in ka debo ka sha kana iya debo mu kanka cuta sai can kuma ka barke ta zawo da amai kuma kai ta yada ta a cikin al'umma
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya tun bayan tsaron da tare da mika wuya da 'yan Boko Haram ke ta yi a kasar wannan batu na ci gaba da daukar hankalin kwararru Comrade Kabir Sa'id Dakata da ke zama jagoran cibiyar Chaja mai fafutukar samar da kyakkyawan jagoranci ya yi tsokaci kamar haka
to da farko abin da wannan yake nunawa yana nuna cewa shi wannan aikin ta'addanci ya zo wata gaba wanda watakila a iya cewa gwamnati ta fara samu bakin zaren. Tunda ai idan ka duba za ka ga waɗannan abubuwa suna faruwa ne lokacin da aka ce ana nasarar yin lugudan wuta ga irin waɗannan masu tada ƙayar baya, wanda a wasu lokuta har ana nasara ana kashe musu mutane. Su ka ce waɗanda suke ƙoƙarin miƙa kansu su aje makamai, waɗanda suka tabbatar da cewa idan tafiya ta tafiya su ma a iya far musu. Kuma wannan wani al'amari ne kamar mu da muka nazarci abin da ya shafi zaman lafiya da kuma sasanta rikice-rikice, wato a Turanci ana kiran shi peace and conflict resolution. Wata gaba ce wannan a duk lokacin da ake al'amura na ta'addanci. Akwai kuma kundi na musamman ko in ce darasi na musamman da ya nuna ya ya kamata a yi, wanda yana kunshi a cikin yarjejeniyoyi na tabbatar da zaman lafiya a manyan kundi-kundi na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu dokoki na ƙasa da ƙasa. Ana kiran wannan tsari a Turance disarmament, demobilization da kuma reintegration, wanda abinda hakan yake nunawa shine su waɗanda a da suka ɗauki makamai idan suka zo suka ce sun ji sun gani za su miƙa makamansu, ko dai hakan a karan kansu ne ko kuma a takura musu ma aka yi suka yi haka. So ita wannan doka ta yi tanadin cewa a karɓi wannan makamai, sannan a tabbatar da cewa an samu wani guri, an tsugunar da su, an canja musu tunani, an ɗan ba su wani tsari na wucin gadi da za su farfaɗo da tunaninsu, a sauke musu wancan tunani, sannan ko musu reintegration, ma'ana a maida su su shiga rayuwa ta al'umma wanda take rayuwa ta kowa da kowa, ta kowa da kowa, wanda shi kanshi irin wannan tsarin akwai tanaje-tanaje. Idan manoma ne su a ba su irin noma, a ba su gonakai, a ba su kayan aiki waɗanda za su iya yin sana'a, a ba su tallafi, a ba su jari, waɗanda kuma suke da ilimi a sama musu ayyuka, sannan a rinka bibiyar su ana ganin ya rayuwar su ta ke kasancewa. Wannan duk yana tanaje-tanaje a irin wannan yarjejeniyoyi da kuma dokoki na magance tashe-tashen hankula na ƙasa da ƙasa. Ni bana ganin cewa zai iya zama wani abu matukar an yi wannan tsare-tsare kamar yadda waɗannan dokoki suka tanada, amma ka sani cewa dole sai an shigo da duka masu ruwa da tsaki, musamman al'ummar gari da sauran waɗanda aka nakasa ƴan uwansu ko aka kashe ƴan uwansu, dole sai sun zama suna cikin waɗannan tsare-tsare, wanda su ma dama ya kamata a ce an musu wani tanadi na tallafawa rayuwarsu, na ba su irin abubuwan da za su rage musu raɗaɗin jikata musu ƴan uwa ko rashinsu da aka yi. Amma matukar ba a yi haka ba, waɗanda suka yi wannan abu kuma aka maida su cikin al'umma, aka ga cewa su an musu wasu tanade-tanade na jin daɗin rayuwa, bayan ga waɗanda aka kashe musu ƴan uwa ko aka illata su, su ba a musu wani abu, to wannan abin tsuguna ba ta ƙare ba. Ka iya cewa a gaba za a iya samun wasu su ma su ɗauki matakan ramuwa.
Kwamar da Kabir Sa'idu Dakata kenan, jagoran cibiyar da ke kula da kyakkyawan jagoranci a Najeriya, a hirarsu da Hassan Maina Kaina a Abuja. To har yanzu dai muna tarayya ta Najeriya, inda yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar 'yan ƙasar, sai gashi kuma matsalar hauhawar farashin kayayyakin masarufi ya jefa 'yan Najeriya a cikin hali na tsaka mai wuya, al'amarin da ya kai wasu 'yan adamawa kokawa. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
Bayan fama da matsalar rashin tsaro a Nigeria, sai gashi kuwa hawhawan kayan masarufi ya fara cimma al'umman Nigeria. Zaka iya zuwa yau ka sayi kaya domin bukatar ka, gobe idan ka dawo zaka samu farashin kudin ya karu. Hakan ta sanya wasu daga cikin al'umman jihar Adamawa suka koka, yayin da na fara tambayar su da sunan su.
Sunana Amina Kabiru. Gaskiya muna fuskantar matsaloli wurin karin farashin kayayyaki. Kamar jiya na zo na sayi taliya an ce min 250, yau kuma da na dawo suka ce min 270. Idan muka yi magana masu shago su ce mana inda suke sari ne, to ba mu fuskanci ta ina matsalan yake ba.
Sunana Rikatu Kwada. Wallahi gaskiya mu abun mamaki yake ba, har rasawa muke yi kayan ko daga masu shaguna ko daga jila ba mu sani ba. Mai naira 28,000 abinda kwana hukun da ya shige na sai shi 26,500 ba haka shinkafa ma. So mu rasa ko daga ina ne?
A nashi bangaren kuwa Ishaya wani dila ne wanda ke sana'an sai da kayan trader a jihar Adamawa, shi kuwa cewa suna fuskantar matsala kwarai da masu sayayyan kayan masarufin.
A gaskiya muna samun matsala da mutane. Yau mutun ya zo sayan kaya gurin ka, an ka gaya masa farashi, zai ce yaushe ne kudin wannan abin ya karu. Mu kuma a kasuwa muka je za a gaya mana ga farashin kaya, ba za mu iya kin saya ba, za mu kawo wanda yake da karfin hali ya saya. Wanda yayi complain za mu yi masa bayani mu ce abubuwan ne ya kara kudi, kamar su ga yanzu 22,000 yake sayarwa, kuma kwanaki sati biyu da ya wuce 19,500 na saya. Spaghetti ma buwan nan 5,000 ne yanzu, kwanakin baya kuma 4,500 muke saya. Mu ma kan mu yanzu a wurin mu yana 250, yanzu naira 20 muka kara 270, magi ma 500 muke sayarwa yanzu, kwanakin baya kuma 450. Gaskiya jama'a sai dai su yi hakuri, mu yi ta addu'a Allah ka mana sassauci.
To ko ta ina ma matsalar hawhawan kayan masarufin yake tasowa. Alhaji Ibrahim ATCS shine dai shugaban kungiyar yan kasuwa na shehar arewacin Najeriya, wanda ne masa tambaya kan cewar ko menene ma yakan sanya waɗannan hawhawan kayan masarufin a Najeriya.
Kashi 70 cikin 100 duka ba dan kasuwan da yake so abun ya tashi ne yadda yake tashi nan, domin in ya tashi ma yana na daya yana mana illa harkan kasuwanci, wanda yake dan kasuwa sanin in ka kare kudi cinikin yakan koma baya. Na daya na biyu kuma yana zuke jarin yan kasuwa. In kana da miliyan 1 da kana sayan kaya guda 10, misali lokacin shinkafa, in kana da miliyan 1 zaka sayi, in kana sayar da shi 10,000 kana sayan shinkafa, zaka sayi shinkafa kan buhu 30 ko 40 a miliyan 1. Yanzu yayin da shinkafan ya koma 20,000, to bishi ka sayi buhu 15, wani abin da ke saya da miliyan ka daya shine zaka saki saya. So kaga ashe jarin kadin ya kara lalacewa, wanda yake mai karamin jari ma lokacin sayar da shagon sa. Mu yan kasuwa mu yawanci ba su suke kana ya tashi ba, amma tattalin arzikin kasa ya haifar da matsaloli irin wa'annan abubuwa, musamman mutuwan naira mu.
Bayan matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya, hawhawan kayan masarufi ma na gogarin jefa al'umman kasar cikin halin ni'iya su. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Garba da wannan rahoto. To ita ma dai al'ummar yankin jihar Agadez na jamhuriyar Niger na fama da wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi, tun bayan dai da aka bude iyaka tsakanin jamhuriyar ta Niger da kasar Algeria watanni biyu da suka gabata. Al'ummar yankin na Agadez ta kyautata zaton cewa za a samu sauƙin farashin kayayyakin na masarufi a yankin wanda ke iyaka da kasar ta Algeria. To sai dai har yanzu a cewar al'ummar yankin babu wani sauyi da aka samu. To amma a cewar shugaban kungiyar yan kasuwa na yankin Agadez Aminu Waje, bude iyaka tsakanin kasar ta Algeria da Niger ba zai sa kayayyakin masarufi su yi sauki ba, domin tsadar ta zama ruwan dare ga duniya a yanzu.
Iyaka Algeria da Niger bangaren sashen abinci fata alimantarwa da ake ci a nan Niger, wannan bude iyaka kusan mutane kasa dogara gare shi su ce lalle lalle hakika da bude iyaka za su ganin kasuwan ara. Kuma fannin kayan abinci na kasuwanci shi ita kasuwa tana tayar da irin fanni wanda mutane ba su gane shi. Ko da a ce maka an bude iyaka wani lokaci za a samu kasuwanci can, kuma ko da an ce maka iyaka tana da wani lokaci za a samu kasuwanci ara, ya danganta da kansa kai ambaliya can wajen su kayan yin musu yawa suna neman su rubu da su, sai kaga san barkan suna shigowa cikin Niger da sun ga stockin su ya zama kadan bai da yawa, kuma sai su mace hannu sai su hana kayan hutuwa. Kin da haka ake samun kansa san matsala, kayan na yanzu fraud ne yake, kayan na yanzu dai lodi ne ake yi irin da aka saba shi na can kwanan baya. In ma an bude iyakai wannan kaya yanzu ana ne da ake ne, babu da canza. Shi ji mai sayan kaya kullun jibe yake dan kasuwa shine mai lahi, dan kasuwa ya yi kwasan a ce kaya arha. Bangaren wannan iyaka da ake cewa an bude ta, mutane suna da gauga su aje hankali tunda aka ce an hurta magana wannan. In magana ta tabbata za mu ga mu sa tabbata, wannan karanci ne kaya suka yi. Kamar can yanzu kayan nan da fraud ake hudo su, ana hudo su da kanan kadan ne, a ce maka mota mota ana son a loda mota mai daukar tan 60 kaya motar nan mai dauko tan uku tazo za ta tara kayan nan azamata kuma kayan nan aka ji aka sato su ko kunce maka aka dauko su a front aka zo aka aje kuma a koma kuma aje a dauko su ana giyogoyi a zo a aje kuma a koma sai an tara da haka nan to yanzu ta ace maka an cika mota mai daukar tan 60 da tan uku ana hudu daga alje ana kawo din ana aje ai bayo bane ba mutane ne ina ba su hakuri abu yan san gaggawa farashi a Hausa ma su kuka da lokaci in lokaci ya canza duk irin da kake san kai tsare baka iyawa in kuma lokaci canza duk da kake san kai arha kuma dole zaka tsare saboda kai ma tsare ka sayo in ka zo sayan kaya baka samu su ba da ka samu su dole in ka zo ka adalla dai sama dan ka samu
to kar a sha'afa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaram yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasassu a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma Duhari layo shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin Halilu Isa matashin makaho wanda ya kammala karatu a makarantar malamai ta jihar Tawa jamhuriyar Niger a shirin da ya gabata bakon namu dake magana da yawun wasu abokan sa makafi da suka yi karatu a aji guda yayi bayani dangane da kalubalen da suka fuskanta a tsawon shekaru da dama inda a wani zubin sai sun yi bara su samu abin da za su ci sannan su koma ajin karatu sai dai duk da irin wannan sadaukar da kai samun aiki yayi wuya ga makafin da suka kammala karatu a makarantar malamai kamar yadda a yanzu haka Halilu Isa da wasu takwarorinsa ke zaman jira duk wanda cewa a can baya kai tsaye gwamnatin Niger ke baiwa makafi malaman makaranta aiki da nufin inganta ilimin yara na kasassu saboda haka yake kiran hukumomi su dubi wannan lamari dan kwadaitawa sauran na kasassu fa'idar neman ilimin zamani
da duk wani makaho idan ya kare karatu na boko in yi makarantar horar da malaman makaranta ya karike da ya kare shekara mai zawa zai samu aiki ba tare da an yi wata wahala ba kuwa to amma yanzu muna wani lokaci ne wanda yake ban san ba gwamnati shin ta dan mance da mu ne ko menene dai ban sani ba yanzu sai ya zamanto ba mu iya samun aiki sai kasance ma mutum ya samu horo na koyar da dalibai sai ya zamanto ya shekara da shekaru bai samu aka dauke shi aiki ba kuma alhali mu makahi kowa ya san da cewa mu mushanni makahi ba mu da yawa a cikin wannan kasa ta mu ta Niger bale a ce mun yi yawan da zamu ma gwamnati yawa har ta kasa dokar mu wannan shine abun da mu muke ganin gaskiya a nan wurin akwai matsala saboda akwai abubuwa da yawa da suke faruwa da abukan mu waɗanda suke gaba gare mu suna da yawa waɗanda ba su samu aka dauke su ba bayan sun kare wannan makarantar ta horar da malamai suna nan suna dai zaman suna jira kawai da an hiddo sai a ce sai an yi abinda ake ce ma test wannan na dokar an sai ma na dokar malaman makaranta wanda ake jarrabawa a jarraba ka in ka ci jarrabawa ka aboki ka kashe ka karantar to shine duka yan ka yi ba zai wuce maka ho dai ko biyu ba wanda ke samu to kaga wannan akwai abin dubawa a ciki ina fatan gwamnati wannan tabazin da ake cewa ta zo ta yi gyara to muna fatan ta wayo mu da gyara nan wajen saboda an ce ba a sa ana ganin bisa ga titi muna bara to kaga rashin daukar mu a aikin gwamnati yana nuna ke cewa ana son mu koma inda abinda aka rabu mu da shi ko ba haka ba mu da kanmu baran ba son shi muke ba kenan kaga za ta kai lokacin da kai da kai karatun dan ka samu aiki wanda za ka rike mutuncin kanka ka ce muke uwayenka ka taimaki yan uwanka sannan kuma ga larurruri jawa suna jiranka so kai yanzu ba a doke ka aiki ba shin eske gobe zaka iya zuwa ka ba wani makahu dan uwanka shawara akan yaje boko tunda kai baka ga ribar abin ba ai kowa da yake karatu saboda wata rana ya zama mutum da kanshi ya rike kanshi kuma ya taimaki wani musamman iyayensa to kaga in baka samu kenan ba wata hujjawa da zaka zo ka gabatar ma wani kaninka ko wani danka ko wani abokinka akan yaje ya shiga makaranta ta boko ya bar baransa sai boko haɗu ke shi ake samu aiki na gwamnati.
Kungiyoyin ku na nakasassu suna da masaniya akan wannan matsala.
To ita kungiya tana da labarin ke cewa a yanzu makahi suna zaman kashe wando da yawa ta san da hakanan. Amma ban san ba ku ta san da ko menene yasa ita gwamnati take yi mana irin wannan abun ba. Amma ni dai abu guda na san da shi an rage yawan dokar makashi a cikin aikin gwamnati gaskiya musamman dai wanda suke harka ta koyarwa.
Ai ya tunanin ka me ya kawo haka?
Ai ya tunani na irin sauye-sauyen da gwamnati take kawo ne su suka kawo haka nan. Domin a lokacin tun a zamanin gwamnati war da shuɗe shawara ta Muhammadu Isuhu tun a lokacin da aka kawo wasu tsare-tsare tun a lokacin da mu ma muka fara ganin canje-canje bangare namu. Domin da na ga muku da mutum ya kare makaranta wadda ake horar da malamai in ya kare shekara mai zauwa directman kai tsaye zai samu aiki zai shiga sahun ma'aikata zai shiga sahun wanda gwamnati ke biya za a kai shi kuma inda zai koyar da dalibai shi ma ya danya ci umfanin karatun shi. To tun ina ga tun a lokacin da muka fara fuskantar matsaloli mu ma bangaren gaskiya.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Halilu Isa Makaho malamin makaranta da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Suli yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Na shiga fagen masu dambe kwararru ya sa an samu taye da giran idanuwa. Jaridar Ghanaian Times ce ta rawaito wannan labari. Jaridar ta ce ra'ayin dan damben Olympic wadda ya ci tagulla a ainihin wasannin Olympic da aka gama yi Samuel Tachi shiga fagen masu damben sana'a kenan ko kwararru ya jawo taye da giran ido a nan kasar Tachi a ƙarshen mako ya bayyana da niyyarsa na shiga fagen kwararru na damben kimanin sa'o'i 24 kacal da shugaban kasa Nana Addankwa Akufo Addo yayi masa tarbun ban girma bayan ya dawo daga Tokyo Olympic Games din. Ana saran za a mika masa kyautar kudi $10,000 dangane da irin kokarin sa. Shugaba Akufo Addo ya amshi rahoton zargin cin rashawa na $5,000,000. Jaridar The Chronicle ce ta rawaito wannan labari. Makomar Team Justice din kasar nan ko CNN Yeboa dai yana nan yana tangataga saboda babu wani bayani dahira aini akan lallai an tabbatar da zargin da ake gabatar ga shugaban kasa na shi cewar a bincike shi dangane da zargin karbar rashawa $5,000,000. Ranar Juma'a da ta gabata ne majalisar dattawa bisa shugabancin maza kujerarta Nana Otio Seribo na biyu za ta fi Jubilee House don mika wannan rahoto dangane da kokin da aka yi wa shugaba Akufo Addo wadda ya bukaci majalisar ta ba shi shawara akan wannan lamari. Ku daina yada labaran ƙarya dangane da cutar COVID-19. Jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana ta rawaito wannan labarin. Kuma ministan labarai Kojo Opon Nkrumah shi ne ya yi wannan magana yana mai kira ga 'yan jaridar kasar Ghana da su kiyaye gabatar da rahotanni waɗanda za su iya kidimar da mutane dangane da shirin farfado da tattalin arzikin kasar gabanin cutar COVID-19 da yake gabatar da muhimmin jawabi na taron karin kumallo na Graphic Business da Stanbic Bank a ranar Talata 24 ga watan Agusta shekara ta 2021 a nan Accra. Mr. Opon Nkrumah ya ce irin waɗannan rahotanni na karya wa masu zuba jari gwiwa da kuma baki ɗayan jama'a za su kiyaye shiga duk waɗansu harkoki na tattalin arziki da zai kawo cigaba. Kar ku yarda jam'iyyar NPP su tafi da kuɗin da suka sata a shekara ta 2024. Jaridar The Herald ce ta rawaito wannan labarin inda ta rawaito Bato tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na kira ga ɗiyan Ghana da su kokarta kayar da gwamnatin New Patriotic Party a shekara ta 2024 yadda za a tabbatar sun yi lissafin shugabanci da sun kai karkashin wata sabuwar gwamnati da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Radwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram